Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 15 ga watan Mayu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da maida martani akan matakin dakatar da sabanta takardar neman visa ta yanar gizo kawai da ofishin jakadancin Amurka ya dauka akan 'yan Najeriya. Muna kuma dauke da rahoto akan wani mummunan hari da 'yan bindiga suka kai akan dakarun Jamhuriyar Niger a kusa da iyakar kasar da Mali. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin kuna gani ana daukar matakan da suka dace wajen yaki da 'yan bindiga a Najeriya da Niger da kamar da Chadi. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. A yau Laraba, Amurka ta umarci ma'aikatanta da ba na gaggawa ba da su bar kasar Iraki. Matakin da aka dauka bayan da gwamnatin Trump ta yi gargadi kan yiwuwar sojojin Amurka da ke gabas ta tsakiya za su fuskanci barazana daga Iran ko kuma 'yan koranta. Wata sanarwa da ofishin jakadancin Amurka na Bagadaza ya bayar na cewa wannan umarni ya shafi ma'aikatan da ke wurin da kuma waɗanda ke karamin ofishin jakadancin Amurka da ke Erbil. Wannan ya janyo zazzafan cece-kuce a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka. Dalilai biyu ne kadai za su sa a umarce su su fice idan muna da kwararan bayanan sirri da ke nuna cewa mutanen namu na fuskantar wata barazana ko kuma idan ana shirin kaddamar da hari kan Iran, inji Senator Robert Menendez na kwamitin Majalisar Dattawa kan harkokin waje kuma mai wakiltar New Jersey. Ya kara da cewa gwamnatin Trump bata bayar da wani bayani ga wannan kwamiti ba game da hidimar da ke tattare da wannan shawara da ta yanke ko kuma abin da suke shirin yi a Iraki ko Iran. Wani mai magana da yawun gwamnatin Niger ya ce sojojin Niger akalla 17 aka kashe kuma ba a san inda wasu 11 suke ba bayan wani hari da 'yan ta'adda suka kai a jiya Talata. An kai harin ne a kusa da ƙauyen Tango-Tango da ke yammacin ƙasar ta Niger. Wurin na cikin yankin Talabiri inda 'yan bindiga suka kashe wasu sojojin Amurka na musamman da sojojin Niger guda 4 a shekarar 2017. Wata majiya daga hukumar tsaro ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa harin da aka kai a jiya Talata ana kyautata zaton aikin 'yan ta'adda ne. Wata kungiya mai alaka da kungiyar 'yan ta'addan ISIS ta dauki alhakin harin da aka kai a shekarar 2015. Yakin da kasashen Najeriya, Niger, Mali da kuma Burkina Faso suke da iyaka da juna na yawan fuskanta aika-aika 'yan bindiga. Kungiyar Boko Haram da wata kungiya mai alaka da ISIS duk suna headquarter a Najeriya kuma sukan ketara kan iyakoki suna kaddamar da hare-hare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da China da zama warware takaddamar kasuwanci tawargaje kuma yana bayyana al'amarin wanda akasari ake kira yakin kasuwanci tsakanin kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya da dan rashin fahimta Ana kan tattaunawa kuma har kullum za a ci gaba da yi inji Trump lokacin da yake amsa tambayoyin murya Amurka a farfajiyar kudu ta fadar White House a jiya talata ya kara da cewa saurakiris mutum majituwa sai kawai suka saba a sakamakon haka jami'an gwamnati sun ce shugaban na Amurka a wannan mako ya yanke shawarar zurfafa abinda suka fito kiri-kiri suka kira yakin kasuwanci da cinikayya tsakanin Amurka da China
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC A jiya talata ne dokar dakatar da sabanta visar zuwa Amurka daga Najeriya ta yanar gizo kawai ta fara aiki. Yanzu dole sai dan Najeriya ya je ofishin jakadancin Amurka domin ansa tambayoyi kafin a bashi visa. Wasu 'yan Najeriya sun bayyana matsayinsu akan wannan matakin. Ga wakilin muryar Amurka Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani.
Matakin da ofishin jakadancin Amurka ya dauka Abuja na dakatar da sabunta visa ta hanyar tura sako ga waɗanda suka taba zuwa kasar ya sa matafiya da muka zanta da su da dama sun danganta hakan da yanayin tsaro ofishin dai a Abuja ya fidda sanarwar ci dake cewa daga yanzu ofishin ba zai ci gaba da sabunta visa ta hanyar tsarin Dropbox ba yanzu dai ya zama wajibi mai buƙatar sabunta visa ya rubuta buƙatar a yanar gizo daga nan ya bayyana ofishin jakadancin don yi masa tambayoyi wanda a baya aka dauke mu waɗanda suka taba samun bizar wannan ɗawainiya
since 1984 you know school there I went to college there in the US yes
Dr. Joe Ubu ya ce ya fara zuwa Amurka tun 1984 kuma ma a can yayin karatu ya nuna ba laifi Amurka ta dauki irin wannan mataki
Yes I think it has to do with security reasons they want to have you know face to face dealing
kuma koda mutum ya samu visa bai zama lalle ya samu shiga kasar da ta bashi wannan visa ba
Well anything that has to do with visa is highly discretionary because even after you get the visa that doesn't guarantee you that you can enter the country anyway you know they still have to screen you at the border
shi ma wani injiniya magaji Muhammad yana da ra'ayin cewa Amurka ba ta sako-sako da lamarin tsaro kuma kila akwai abin da ta hango yasa daukan wannan sabon mataki
wannan ina tunani hanya ce ta tsaro al'amari ya zama abin da ya zamanto suna son kowa ya je da kansa saboda sai dauki hoton yatsu su tabbatar da cewa wannan mutumin in Abakar ake nufi Abakar din ne ya zo da kansa in Mr. John ne an tabbatar Mr. John din ne da kansa ba tare da wani ya zo ya karba wani ba domin anan za su san cewa kai din ne tabbatar da kuma tarihin ka kai na kirki ne ko ba na kirki ba daga nan su dauki matakin su baka ko kada su baka
a tsarin ofishin jakadancin Amurka yakan fitar da sanarwa kuma shikenan iya bayanin kenan ba wani sabon ƙarin haske da za a iya samu Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya
gaida Sale Shehu Ashaka yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger inda sojojin kasar kimanin 17 suka hallaka yayin da wasu su 11 suka yi batun dabo sannan wasu 5 suka ji rauni bayan da wasu ƴan bandaga suka bude wuta akan wani ayarin motocin sintiri a kewayen kauyen Tongo-Tongo a yammacin jiya talata wakilin murya Amurka Sulaiman Munibarma ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
Lamarin wanda ke tattare da abin al'ajabi ya faru ne a wajejen karfe 3 na ranar jiya talata a ƙauyen Balleberi kusa da garin Tongo-Tongo iyakar Niger da Mali inda wasu 'yan bindiga suka bude wuta akan wasu motocin sojan Niger a daidai lokacin da suka taka nakiya Minista kakakin gwamnatin ta Niger Abdulrahman Zakariya ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon
Yan kuna tuna shekaran jiya akwai wasu 'yan ta'adda da suka kai ma yarin kutukan lahari sojojin nan suka kore su suka tsere kuma sojojinan mu suka bi bayan su don su kamo su. Kuma daga wancan wurin daga can kusan furancar kin Mali hala akwai sojojina suna jiran su don saboda in suka zo su caɓe su. To wancan sojojinan ne suna gangarawa ne suka taka nakiya. Da suka taka nakiya su kuma wannan ne kwantan ɓauna ne aka musu. Da suka taka nakiyan mata ɓasai explode sai su kuma wancan ‘yan ta’adda suka fara halbin su.
A take yanke suka buɗe musu wuta?
Eh suka buɗe musu wuta. So a ciki sojojinan mu 17 suka mutu. Allah ji ƙarar su. Allah rahmace su. Kuma ana cikin neman 11. Kuma 6 sun yi rauni.
Yanzu a yanzu su waɗancan maharan ba a kamo su ba?
Kef da ta majiyar ma ya je wurin da kanshi. Kuma da sojojinan mu da abokanmu wanda muke aiki tare da su Amurkawa da Faransawa duka ana nan ana dibduba wajajen. Dan a samu a jinko su.
Rashin samun cikakken haɗin kai daga wasu mazauna karkarar Tilaberi na daga cikin matsalolin da ke ƙara haddasa yawaitar hare-hare a 'yan makonnin nan. Dalili kenan Adamu Umaru, wani jami'in fafutuka a yankin Tilaberin, ke jan hankulan talakawa.
Muna so ma al'umma su gane in suka gani motuna ko moto da ko guda ne ko biyu ne da ba su amince da motunan nan ba. Sai su ba da labari inda ya kamata wajen mayar ne wajen farfe ne sun san da inda ya kamata sai su ba da labari.
Ƙauyen Tango-Tango nan ne inda wasu sojojin Amurka 3 da na Nijar 2 suka haɗu da ajalinsu a watan Oktoba 2017 lokacin da wasu 'yan takife suka yi musu kwanton ɓauna. Lamarin da wani bincike ya tabbatar da gano wasu mazauna garin da haɗa baki da 'yan bindiga. Yankin Tilaberi mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso na fama da hare-haren ta'addanci a 'yan makonnin nan, domin ko a shekaran jiya Litinin 'yan bindiga sun bakunci garuruwan Mangaise da Dolbel, inda suka harbi wani limamin coci aka kafin su gudu da motarsa, yayin da a ɗaya ɓangare aka gabsa a tsakanin jami'an tsaron da ke gadin gidan yarin kutukale da 'yan ta'addan da suka kai farmaki, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'in tsaro ɗaya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma. To yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani ana ɗaukan matakan da suka dace wajen yaƙi da 'yan bindiga a Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi. Amma kafin mu buɗe layuka muku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Kamar samu kira na farko daga Kebbi. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Kebbi?
Alaikum salam, kuna magana da Idris Hassan Makoshi ne na Mahuta Fakai Lokal Gama da ke jihar Kebbi Najeriya.
To muna jan ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayina dai a wannan maudu'i naku shine a gaskiya a nan Najeriya a wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari tana ba da nata kokari wajen yaki da ta'adda. sai dai kamar ko da yaushe Najeriya tana da yawa sosai wanda yake jami'an tsaro ba su iya kaiwa ko ina duk inda talaka suke ko ina a cikin sassan Najeriya. Wata shawara ta a nan girma shugaban kasa bisa ga kokarin nashi da sauran jagororin shi a kare kaimi a kuma kara ɗaukar jami'an tsaro domin su taimaka mu al'ummomin mu dake cikin karkara musamman kalmar ki ta fakai saboda muna da iyakoki da jihohin Zamfara da Sokoto. Nagode.
To mu ma mun gode, to Allah ya sanya. Yanzu kuma za mu je Adamawa.
Ina da Adamawa daga minti ga local gamme.
To da wa muke magana daga Adamawa?
Ana magana da Alhaji Muhammadu.
To Alhaji Muhammadu muna jin ka.
Allah ya sanu na gaishe ku sai nayi farin ciki kuma da kama ku yau din nan.
Allah sarki, mu ma mun yi farin ciki. To menene ra'ayinka? Kana gani ana dauka matakan da suka dace wajen yaki da ƴan bindiga?
Ran dai wallahi shi Jim Muhammad Buhari yana kokari sosai da kamata amma sai dai yana tare da mangargashi masu mugunta.
Me yasa kace haka?
Eh to ai shi mulkin Buhari yana da kyau amma wannan suke zargin suna masa sabon kasa.
Ta wani bangaren kenan ake zagon kasar? Kamar su wa kake gani suke zagon kasar?
Ko ta wani bangare, ko ta bangaren ma'aikata, ko ta bangaren mayadan ma ayyukan masu mugunta a cikin su.
To mun gode Alhaji Muhammad daga Adamawa da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu je Katsina. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Katsina?
Kuna magana da Ibrahim Hayan Jidda.
To Mallam Ibrahim Hayan Jidda muna jin ka.
Ina jin gaida ku.
To muna amsa, menene ra'ayinka?
Abin da ke ra'ayina ni ba a ƙara ɗaukar matakan tsaro a daƙile wa'annan ƴan ta'adda da ke addabar musulmin Allah.
To.
Ku huta lafiya.
To Allah ya sanya Mallam Ibrahim, mun gode. Yanzu kuma za mu je Yobe.
Kuna magana da Musa Moya Doron.
To Mallam Musa muna jin ka.
To mu abin da muke so a ra'ayina. Ina so shugaban kasa ya duba shugabannin nan na tsaro a tattanja su saboda komai ya tafi daidai. Wanda suke da komai sun sani da su aiki, ya kamata a sa wasu wanda ba wuraren da suke ba nan suke ba za su zo ko da Allah ya sa za a samu sassaucin abubuwan tsaro da yake tafiya. Amma yanzu wannan soja ya shekara biyu a guri daya, polis ya shekara uku a guri daya, komai an saba da su sai ka ga abubuwan tsaro duk baya tafiya sai.
To mun gode Mallam Musa daga Yobe. Yanzu kuma bari mu je Jigawa. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Jigawa?
Salamu alaikum. Salam.
Yauwa, da wa muke magana?
Kuna magana da Isiyaku Musa Kazaure.
To Mallam Isiyaku Musa muna jin ka.
Ya aiki?
Aiki da godiya.
Ya aiki.
Menene ra'ayinka?
To madalla, ni ina bacci na tahi na ji amma ban san akan me kuke magana ba, kawai na kira ku ne in gaishe ku.
Allah sarki, muna so ne mu ji shin kana gani ana ɗaukar matakan da suka dace wajen yaƙi da ƴan bindiga a Najeriya da Niger da su kamar makwabtan Najeriya dai, ganin yadda ake ɗan samun hare-haren nan cikin ƴan kwanakin nan.
Alhamdulillah, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana ƙoƙari. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana ƙoƙari, zuwa ita kanta shugaban Niger suna ji suna ƙoƙari, ya gurguru alhamdulillah.
To mun gode Mallam Isiyaku Musa. Yanzu kuma za mu je jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Niger?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula, Karim mai gode a Kemba.
To Mallam Ibrahim mai wankin hula muna jin ka.
To ni gaskiya a ra'ayina mu abun ho yana daure mana kai na babu mamaki. Dan saboda an ce an sai makamai, an sai jirage na yaki, amma mutanen da su biyo Sahara tunda ka duba yankin arewa nan babu wasu duhuwa inda za a ce wayannan mutane su jero har su zo su ta'asar da suke yi su koma, a ce kuma ba a gansu ba. Abun ya daure mana kai. saboda haka mafi yawanci yanzu ha al'ummar yankin Zamfara da Katsina da Kaduna suna shi tsammani da cewa suna ainihin jama'an tsaro suna da hannu a ciki dan saboda abubuwan da ke faruwa da ke kasancewa tsakanin su suna fa duk wani wanda ya kai ga mukari ainihin jama'an nan ne suka zabe shi yanzu idan babu yawan jama'an nan ya za a ka samu kuri'ar da za ka ci zabe har ka zama wani abu a Najeriya suna fa da wannan fa
To mun gode Mallam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu sake komawa jihar Adamawa Salamu alaikum dawa muke magana daga Adamawa
Salam Ali ne sarkin laborori a garin Adamawa
To muna jin ka Mallam Ali sarkin laborori
lalle kuwa tabbas gaban kasa yana kokari ga yadda yake dauka matakan tsaro sosai a nan a wajajen mu
To
don haka muna kara jin jina masa ya kara kokari sosai ya sa jami'an tsaron nan su duba duk inda ya kamata a duba a dauki mataki a kai
To madalla Mallam Ali mun gode da ra'ayinka yanzu kuma za mu sake komawa Yobe Salamu alaikum dawa muke magana daga Yobe
Kai sai kina magana da Ado Fullun Gilwaguno wanda aka fi sani da Ado Fullun
To Ado Fullun muna jin ka
Hello
muna jin ka menene ra'ayinka
To ni ra'ayina sai an koma ga masu unguwanni saboda sun suka san wa ya zo wa ya tafi
a koma ga masu unguwa kenan
Yauwa anan za ka gane bakin zarin kenan
To mun gode Mallam Ado da ra'ayinka yanzu kuma za mu je Jamhuriyar Niger
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana daga Niger?
Sunana Dayyabo Yakubu, Fakul Sayyid cikin kwamitin kishi.
To Mallam Dayyabo muna
jinka. A yabar da cewa ga wata na azumi gaskiya mutane ya kamata dukkan musulmi su rika tsaya so. Sabila inda gaskiya ya yi yawa. Su kuma gaskiya masu lashin nan irin kama da aka yi musu ana kare su gaskiya bai kamata ba tun da dai an je gani dai ga su kayan halba halbayan halba da sojoji gaskiya da wani mutane dai an kama su kamata a kashe su amma kuma gaskiya a wani alƙawar musulmi su tsaya sojojin mu yar da addu'a sun ji Allah bila iyayya gaskiya kuma anan ga sun ka mutu Allah ya ji kansu
To amin Allah kuma ya kyauta Mallam Dayyabo anan zamu da sa'aya mun gode ga duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai zamu sake ba ku wata dama Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4:53 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Wasanni a takaice
Tintin kasar Ghana da kasa mai karban bakuncin wasanni Wafo Zambi Championship Ivory Coast kenan sun yi baran-baran kasashen guda biyu dai sun samu tsallakewa zuwa wasan kusa da na karshe bayan nasarori da dukansu suka samu a wasanni biyu da sun kai a gaba kasar Ghana dai ta samu dama daban-daban da za ta iya samun jefa kwallo a raga amma daga ta yi watsi an dai dakatar da wasan na waɗansu 'yan mintuna a dalilin zafiwar yanayi sai dai yayin da yanayin ya komo yadda ya dace an ci gaba da wasan ƙasar Cote d'Ivoire ta tsare-tsare a wannan rukuni da maki 7 yayin da ƙasar Ghana ke a matsayi na biyu ita kuma da maki 7 har yanzu dai Black Stars ɗin ƙasar Ghana ba su bayyana wasa na biyu na sadar zumunci da za ta yi gabanin kasancin kofin na Afirka na shekara ta 2019 da za a yi a ƙasar Masar ba Black Stars wace jigo ne a bagin wasan ƙwallon ƙafar Afirka ta yamma ana sa ran za ta yi wasannin sadar zumunci gida biyu a matsayin shirye-shirye da take gabanin su ma gasar na Afirka hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana ta ba da sanarwar cewar Black Stars din za ta yi wasa da Afirka ta kudu sai dai ba ta bayyana wasar ta na biyu ba. Hukumar kwallon kafar Africa kafa ta kaici ta saki samu wani tagomashi yayin da kamfanin Japan na Yamaha ita kuma ta nuna sha'awar shiga cikin masu daukan dawainiyar sha'anin kwallon na Africa. Ana wata daya da soma wannan gasa mai muhimmanci a asar Masar. Yamaha Motor Company ta haɗe da tarin kamfanoni na duniya da suka danganta kansu da wannan gasa. Yamaha za ta kasance a matsayin ɗayan masu ɗaukan ɗawainiyar inda za su tallafa wa wannan gasa da ake wa kirarin Total African Cup of Nations Egypt 2019 football tournament da za a yi a ƙasar Masar daga 21 ga watan Yuni zuwa 19 ga watan Yuni. Gwarazan 'yan wasan Afirka uku, Pierre-Emerick Aubameyang na Gabon, Mohamed Salah na kasar Masar da kuma Sadio Mane na Senegal a haɗe ne sun kalashi Golden Boot a matsayin 'yan wasan da suka fi kowa zuwa kwallaye a raga a wannan gasa. Wasan Arsenal din da ta yi nasara da ci 3-1 a kan Burnley, Pierre ya haɗi da sauran takwarorinsa. Sadio Mane dai shi kuma ya samu haskawa ne da sun kakara da Wolves wadda bai isa ya bar Liverpool ta samu arewa a bisan ligin din a kan Manchester City a wasan ƙarshe na kakan bana ba. Sadio Mane da Pierre-Emerick Aubameyang dukkansu sun yi kwallaye biyu a wasan ƙarshe a ranar Lahadi, abin da ya sa a haɗe sun kalashi wannan kyauta na Golden Boot tare da wanda ya lashi kyautar a bara Muhammad Salah. Da wannan labari muka iso ƙarshen labaran wasannin. Ridwanullah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
Kuma dalla yanzu kuma ga tasirin azumin Ramadan.
Suwara Abdulaziz.
Me tasirin azumi a gare ka?
A gaskiya tasirin suna da yawa don wata ne mai albarka wanda kuma nake ta neman in roki Allah ya karbi yafi dukkan laifukan mu da sauran kusakuran mu.
To ya dangantaka yake tsakaninka da sauran al'umma a nan birnin Lagos musamman a wannan lokacin azumi?
Dangantaka da ana yi wanda yake a da wanda ke ba matsala tsakanin da kowa.
To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. A yau Laraba, Amurka ta umarci ma'aikatanta da ba na gaggawa ba da su bar kasar Iraki, matakin da aka dauka bayan da gwamnatin Trump ta yi gargadin kan yiwuwar sojojin Amurka da ke gabas ta tsakiya za su fuskanci barazana daga Iran ko kuma 'yan koranta. Wani mai magana da yawun gwamnatin Niger ya ce sojojin Niger akalla 17 aka kashe kuma ba a san inda wasu 11 suke ba bayan wani hari da 'yan ta'adda suka kai a jiya Talata. An kai harin ne a kusa da ƙauyen Tango-Tango da ke yammacin ƙasar ta Niger, wurin na cikin yankin Talabere inda 'yan bindiga suka kashe wasu sojojin Amurka na musamman da sojojin Nijar guda 4 a shekarar 2017. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da China da zummar warware takaddamar kasuwanci ta wargaje.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniyar mu Ms. Tiyan, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.